de la paix, plus la chaîne de la haine sur la scène. La carcanée vous le secret.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafizu Abdullahi ne tare da Zahara Aminu Fage. Sauraron abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 30 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Akalla mutum 110 ake fargabar sun mutu a harin da aka kai a ƙarshen makon nan kan wasu manoma a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. A yau Litinin, Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar ɗaukar fansa daga shugabannin Iran. Prime Minister Habasha Abi Ahmad ya kira wani taron majalisar dokokin ƙasar na bazata a yau Litinin, yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya masana tsaro da kuma kungiyoyin addini na ci gaba da yin tsokaci don gani da kisan killar da ake zargin mayakan Boko Haram sun yi wa wasu manoma fiye da 40 a jihar Borno.
Batun tsaro ya zama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, sakamakon cewa ba a yi amfani da shawarwari da kwararru suke bayarwa ba, sannan ba a ɗaukar matakai a aikace na ganin cewa an yi maganin abubuwan da suke faruwa.
Kwamitin jihar Neja a Najeriya ta ce za ta ba da tallafi ga iyalan 'yan banga da 'yan bindiga suka kashe a jihar.
Mutu za ta duba daga abu ne dace a taimaka ma iyalansu, amma abu da fi muhimmanci a ciki duk wanda ya rasa ran shi wannan gwamnati da za su ɗauki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yan shi.
Sannan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyar 'yan jarida ta koka game da yadda annobar COVID-19 ta raba wasu ma'aikatan kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da aiki. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Akalla mutum 110 ake fargabar sun mutu a harin da aka kai a ƙarshen makon nan kan wasu manoma a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, wanda ake zargin kungiyar mayaka masu ikirari da jihadi da kaiwa a yankin. A cikin wata sanarwa da ya fitar mai kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ƙasashen Afirka, Edward Colon, yace ya fusata matuƙa kuma ya firgita da mummunan harin da aka kai wa fararen hula a ƙauyen Koshobe dake kusa da Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Akalla fararen hula 110 aka yi wa kisan killa, kuma wasu da dama sun jikkata a wannan harin, in ji Colon. Ya ƙara da cewa shine mafi munin hari akan fararen ran hula da basu ci ba basu gani ba da aka gani a bana. Ya kuma yi kira da a hukunta waɗanda suka aikata wannan danyen aiki na rashin imani. Da yammacin ranar Lahadi, kakakin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da wata sanarwa inda ya Allah wadai da mummunan harin da aka kai wa ma'aikatan gonar shinkafa a ƙauyen na Koshobe. A yau Litinin, Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar ɗaukar fansa daga shugabannin Iran. A wurin jana'izar da aka yi a ma'aikatar tsaro ta Iran a Tehran, ministan tsaro janar Amir Hatimi ya ce mutuwar Fakhrizadeh ta haɗa kan Iraniyawa tare da ƙara musu himma, sannan ƙasar za ta ci gaba daga inda ya tsaya cikin sauri da kwarin gwiwa. 'Yan bindiga sun kai harin kan motar Fakhrizadeh a ranar Juma'a, yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa garin Absad da ke yankin karkara. Iran dai ta ɗora laifin kisan kan Isra'ila. Ministan leƙen asirin Isra'ila Eli Cohen ya faɗawa wani gidan rediyon Isra'ila a ranar Litinin cewa yanzu ya san wanda ke da alhakin kai harin. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya kira wani taron majalisar dokokin kasar na bazata a yau Litinin yayin da ake ci gaba da rikici a yankin Tigray da ke arewacin kasar. Da yammacin ranar Lahadi, kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa shugaban yankin na Tigray People Liberation Front, Debretsion Gebremichael, yayi ikirarin cikin wani sakon wayar salula da ya aika wa kamfanin dillancin labarai cewa sojojin Tigray sun harbo wani jirgin Habasha kuma sun kwace wani gari daga sojojin tarayya. Babu wani martani nan da nan game da wannan ikirarin daga gwamnati ko sojojin kasar. A wani labari makamancin wannan, ofishin jakadancin Amurka a Eritrea ya ce an ji karar fashewa har sau shida a cikin dare a Asmara, babban birnin kasar.
Jama'a kadan Zahra Aminu fage za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. A Najeriya, masana harkar tsaro da kuma kungiyoyin addini na cigaba da yin tsokaci game da kisan gillar da ake zargin mayakan Boko Haram suka yi wa wasu manoma fiye da 40 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sama da manoma 40 ne aka kashe a ranar Asabar da ta wuce, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tirda Allah wadai da harin. To amma kuma masanan na ganin lamarin na neman gagarar kundila a yanzu. Da rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Adamawa.
Shi dai wannan kisan gillar da ake mazargin makan Boko Haram ne suka yi wasu manoma a jihar Borno na ko zuwa ne a kasar da kwanaki biyu da taron gwamnonin arewa maso gabas da suka yi a Yola, inda gwamnonin suka ma bukaci da baiwa jihohi ikon gurfanar da 'yan ta'adda irin na Boko Haram a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Wannan sabon harin dai tuni ma ya sake bude wani sabon shafi a tabarbarewar tsaro a Najeriya. Muhammad Ismail, mai bin diddigin haka tsaro ne a Najeriya, ya ce fa akwai abin duba don gane da abin da ke faruwa ma a yanzu.
Abin da zaka tuna shi ne duk lokacin da irin wannan abin ya faru, abin da shugaba zai zo shi ne ya ce Allah ya ji kan murai kuma ya nuna fushin shi akan wannan abu na din. Matakin da ya kamata a ɗauka kusan ba a ɗaukan su. Misali, yau an ce jama'a sun ce a cire wannan watan security chiefs nan. Amma har yanzu an ki daukan wani mataki, bai da ko za a yi a ce kana yin abu daya kullun kai abu daya, canza hanyar da kake yin abubuwan ka, musamman kuma kace kana so ka ga canjin yanayi. To mu dai yanzu abin da ake bukata shine maganan harkar security abun nan, jama'a ba sai yanzu dole sai sun dauki mataki da kansu.
Shi ko wannan tsohon jami'in tsaron wanda ya taba yin aikin soja Ahmadu Kujada na ganin lokaci yayi da za a sallame waɗanda ke jagoranta hukumin tsaro a ƙasar.
Wato in ka dubi matsalolin tsaro da yadda abubuwa suke faruwa, na farko daga hukumar gudanarwa na lura da waɗannan hafsoshin gaba ɗaya na kowane sashi, malawo daga soja, hukumar ɗan sanda da kowace iri dai wanda suke rute da gudanar da harkokin sun dade a mukaminsu. Shekaru ya yawa kowa ya kamata ya tafi, an bar su an rasa mafita. A da ko shi mai girma shugaban kasa ya sani a lokacin da yake wannan aikin din, ko komanda ne ba a barin sai wani lokacin yayi wa'annan watanni a wuri ma dare ma akan mukami a wannan yawan shekarun din. In ba an canja wa'annan ba, dukkansu sun ya kamata su je su huta. Mun gode musu sun yi ayyukansu. Yanayi ya canja, ana bukatar matasa jarata wa'anda za su yi ihu ko daga ina budo daga sama su sauko su kare mutuncin kansu. Ba wai mun ce wa'annan ba su yi ba, amma dadewansu ya yi yawa, shi yasa ba za a samu inganci ba.
Kamar sauran al'umma, su ma shugabannin addini sun koyi tunne da abubuwan da ke ma faruwa a yanzu. Dr. Hafiz Said na cibiyar Haidar Santa ya koyi wa lamarin duban basira.
Batun tsaro ya zama la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, sakamakon cewa ba a yi amfani da shawarwari da kwararru suke bayarwa ba, sannan ba a ɗaukar matakai a aikace na ganin cewa an yi maganin abubuwan da suke faruwa. Akwai shawarwari ta fuskacin tattalin arziki da haɓaka tattalin arzikin al'umma, akwai shawarwari ta fuskar gyaran hali, akwai shawarwari ta fuskacin doka da oda da ɗaukar mataki ko kwara kan masu barna, akwai shawarwari kan koyarwa da ilmantarwa da wayarwa, akwai shawarwari da suka shafi sanitation kasa a cikin al'umma, wanda orientation wato tarbiyyar da aka bayar har yanzu ba ta shiga jiki ba, kuma ba a tsaya an kula da muhimmancin da wannan bangare ba. Akwai shawarwari na dakile rashawa da cin hanci wanda ya zama uwa uba wajen lalata tsaron Najeriya baki daya.
Koma da menene dai fatan talaka shine Allah ka kashin wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla Agaida Ibrahim Abdul Aziz ana tare ne da Sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Litinin zababban shugaban Amurka Joe Biden na shirin fara karɓar bayanan da ake bawa shugaban ƙasa a kullun, abinda zai bashi damar samun rahotannin da hukumar tattara bayanan sirri ke shiryawa kan batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa yayin da yake shirin kama aiki a watan Janairu. Haka zalika ana sa ran Biden da zababbiyar mataimakiyarsa Kamala Harris a yau Litinin za su bayyana sunayen mutanen da za su manyan makamai a fannin tattalin arzikin kasar a gwamnatinsu. Kafofin watsa labarai da dama bisa ga bayanai daga mutanen da ke da masaniya game da tsarin sun bada rahoton cewa Mira Tandem ita ce za ta jagoranci ofishin kasafin kuɗi a fadar White House tare da masaniyar tattalin arziki Cecilia Rose, wacce za ta zama shugabar majalisar masu shawara kan tattalin arziki. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa, ya ce adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa bayan hutun cika-ciki ko Thanksgiving da aka mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar. Har ila yau a jiya Lahadi, Dr. Deborah L. Brinks, mai kula da kwamitin coronavirus na fadar White House, ta faɗa a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS cewa mutanen da suka yi tafiya a lokacin hutun dole ne su ɗauka cewa sun fuskanci barazanar kamuwa da cutar ko kuma sun kamu da ita, saboda akwai buƙatar su je a gwada su a mako mai zuwa. Ta kuma yi kira ga mutanen da suka yi tafiye-tafiye a lokacin hutun da su kaucewa yin mu'amala da mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ko kuma suke da wata cuta. Gargaɗin likitoci ya zo ne yayin da a ranar Asabar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan Nuwamba kaɗai a Amurka ya kai miliyan 4, wanda ya ninka adadin mutum miliyan 1,900,000 da aka gani a watan Oktoba.
Daga yadda Zahara Aminu Fagila ta karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wa wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, inda gwamnatin jihar Niger ta ce za ta ba da tallafi ga iyalan 'yan banga da 'yan bindiga suka kashe a jihar. Akwai dai ɗaruruwan 'yan banga da waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla a sassa daban-daban na jihar. Daga Neja ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce za ta bayar da tallafi na musamman ga iyalan 'yan banga da suka mutu a lokacin da suke yaƙi da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a jihar. Akwai ɗaruruwan 'yan banga dai da waɗannan 'yan bindiga suka yi ma kisan gilla a sassa daban-daban na jihar Niger. Ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ke cewa a lokacin da yake ganawa da wasu ɗaruruwan 'yan bangar a ƙaramar hukumar Kwantagora.
Saboda ka wanga aiki da kuke yi dole a gode muku, kuna tsare gidajenku, kuna tsare al'umma, kuna taimaka wa 'yan sanda da sojoji. Duk abin da ya dace a yi a taimaka muku za a yi insha Allah da kayan aiki. Akwai 'yan uwanmu da yawa da wasu sun rasa rayukansu, gwamnati za ta duba ta ga abin da ya dace a taimaka ma iyalansu. Amma abu da ya fi muhimmanci a ciki, duk wanda ya rasa ranshi wannan gwamnati dai za su ɗauki nauyin kuɗin makarantar 'ya'yansu.
Lamarin 'yan bindigar dai na yi ma jama'a kisan gilla a jihar Niger na ci gaba da ƙara ta'azzara, kamar yadda wannan mazauni ƙaramar hukumar Mashegu ke cewa.
Yau an kai mutanen nan sun yi kafturin wasu eriyoyi a cikin jihar Niger, ke wuraren masu da iko da wuraren sun kori manoma, sun kori mazauna ƙauyen
yanzu suke da iko da wayannan wurare kamar in ka dauka shi wanki ji da foto wurin nan yanzu suna nan suke cin karan su ba babbaka yanzu suke nan cikin masallacin ma juma'a da sauran wurare ba boyo ba komi haka suke yawo yanzu
wannan karamin hukuma ke
karamin hukuma shegu
wannan al'amari dai ya sa a yanzu haka manyan jami'an gwamnatin jihar Niger yin damara cikin kayan yan bangar domin tunkarar waɗannan yan bindiga kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin kananan hukumomi da masarautu na jihar Niger barista Abdul Malik Sarkin Daji na daya daga cikin waɗanda suka saka kayan yan bangar
shi harkan tsaro duk wani mai hankali kuma kana jagorancin jama'a ba na yan banga bane kawai sai yasa duk nazo zamu fita irin wannan fita ne kan sa kayan su domin su gane daidai da su a matsayina na wakilin gwamnati to ba su kada zamu tura ba don su sa rayuwar su cikin risk mu ma ya cancancin mu shiga cikin su mu ma mu sa rayuwar mu cikin risk idan commissioner zai sa kayan banga kuma a fita neman wayan gami a gwamnati ne tare da shi to kai da kake zauna gida mai zai
daya daga cikin shugabannin yan bangar dai Alhaji Aliyu Makiga ya nuna gamsuwa da tallafi da gwamnatin tace za ta ba su sai dai ya ce suna buƙatar ƙarin kayan aiki domin tunkarar waɗannan yan bindiga
muna yi ne don kishin wurin mu muna son a tsara mana ammunition din nan saboda wani lokaci muka hadu da masu yawa muka dan in aka ce yau ammunition din ka ya ƙare shortage na ammunition an samu matsala kuma abun hawa kamar mota machine
ko a cikin makon jiya ma waɗannan yan bindiga sun hallaka wasu sojojin Najeriya guda shida tare da wasu ƴan bangan guda biyu a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton to daga Najeriya sai jamhuriyar Niger yayin da a yau 30 ga watan Nuwamba ake bikin tunawa da ranar cika shekara tara da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya saka hannu akan dokar hana kullen ƴan jarida akan aikin su Kungiyar 'yan jarida ta koka a game da yadda annobar COVID-19 ta raba wasu ma'aikatan kafafen yada labarai masu zaman kansu da aiki sanadiyar karancin kuɗaɗen shiga. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron shugabannin kungiyoyin 'yan jaridar nahiyar Afirka da ya gudana a kasar Afirka ta kudu a watan Yunin 2007 ne ya buƙaci shugabannin ƙasashe su rattaba hannu akan wani tsarin daftarin da ke hangen kawo ƙarshen ɗabi'ar kulle 'yan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin watsa labarai. A nan Nijar a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan wannan takarda da ake kira Declaration de la Table de la Montagne a cewar shugaban cibiyar 'yan jarida Ibrahim Haruna daga wancan lokaci kawo yau an samu ci gaba a fannin yancin aikin jarida kore yake wasu matsaloli sun gita
yau halin da yan jarida kasar nan suke ciki hali ne mawuyaci kaga da mun ana cikin hali ne wanda ba a da cikakken albashi aka zo aka fadawa ga annoba ta COVID-19 wanda yasa yan jarida da yawa an saka hudda su daga aiki wasu aka ce musu su zauna a gida sai daga baya an neme su to wanda da mun albashin ba na kare bane kuma aka zo aka shiga cikin hali ka gani an shiga muka yi kira gwamnati muka ce a'a adiba a gani aikin nan na yan jarida aiki ne na kowa na ƙasa ne kina ya kamata a kawo musu guri gwamba a kawo taimako na zaman gidan jaridodi mun yi tsammanin lalle za a taimaka to wannan kaga taimaka bai sa cikin wanga hali ne muka yi wagar sallah ta yau
domin karfafawa yan jarida gwiwa a irin wannan lokaci na a ci da hakuri cibiyar yan jarida ta Maison de la Presse ta shirya wata gasa inda aka rarraba takuici ga waɗanda suka hada muhimman rahotanni masu la'akari da matsalolin jama'a yan jarida daga tashar TV Canal 3 Rashida Usman na daga cikin waɗanda suka samu irin wannan takuici
ina nan ga jidadi kwarai tunda na ci wannan pre Maryam Keita na yi sujet bisa kan yan mata wajen aiki inda mai for example mai gidanka in yace yana son ka kace baka son shi the fact kace baka son shi yana iya zama maka masala cikin gudanar da aikinka don ku bisa kan wannan ni nayi research kina
ministan watsa labarai Habi Muhammadu Salisu wanda ya jagoranci bikin karrama ranar ta 30 ga watan Nuwamba ya bayyana cewa gwamnati na ci gaba da duba hanyoyin saka hannu akan wata yarjejeniyar da ta yi tanadin albashi mai tsoka ga ma'aikatan watsa labarai ya kuma ja hankulan 'yan jarida akan maganar adalci a tsakanin 'yan takara a wannan lokaci da ake gab da soma yakin neman zaɓe.
Da yanzu ma na yi magana da president na Conseil Supérieur de la Communication ta sadarwa wanda muka ce yanzu kowa za a ba shi haƙƙi ne duk ɗan siyasa yau daidai shi ke duk da ɗan takara daidai shi ke babu wanda ya wani kidan bai kamata ba ku 'yan jarida ku yaba wani ku ƙyale wani mun ce bana nan da lokaci kaɗan in Allah yarda muna so wannan abin da kira Conseil Collectif a sa mata hannu saboda ku yanzu albashi ku bai kai ya kawo ba amma kullum kuna sai baku abin da ya sheku to ba ku abin da ya sheku dan ku bar ƙarya
sune mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sulaiman Muminu Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, a cikin shirin namu na wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata akan hanyoyi da matasa masu sha'awar fada da kaifin basirar da Allah ya musu a fannin fasahar zamani. Shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani ta NIDDA, Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi, yana mai cewa babu wani ɗan ƙasa da za a bari a baya, musamman a wannan ƙarni na 21 da ake ciki. To idan na fahimce ka, kana nufin idan matasan Najeriya suka kirkiro da waɗansu abubuwa da suka shafi fasahar zamani, akwai yadda za ku tallafa musu ta ya su kuma za su gabatar muku da wannan basirar tasu?
To akwai abin da muke kira innovation challenge,
wato kana nufin kenar a dama ta baje kolin basira kenan.
Mun fara shi a cikin lokacin da annobar take da tsanani aka hana walwala. Muka yi wanda muka kira ga 'yan Najeriya masu fasaha su zo su yi baje kolin fasaha su kayan da za a yi amfani da shi a takaita watsuwar ita annoba da kuma wanda za a iya amfani da shi wajen kawo ci gaban tattalin arziki. So a ciki da muka yi an sami mutane uku da suka yi abu wanda ya yi kyau, kamar akwai wanda ya yi ventilator, abin da ake ta nema lokacin annoba ɗin nan, akwai wanda ya yi disinfection chamber, irin kamar abin da aka mutum zai shiga cikin kashiga sai a
wanke jikin kada ya ce ma wasu sinadarai
da kuma akwai wanda ya yi manhaja ta asibiti, saboda a lokacin mutane kowa yana tsoron ma zuwa asibiti, su ma'aikatan asibiti suna tsoron ba su san waye zai zo ba, mutum mara lafiya yana tsoron shi ma zuwa bai san wa zai haɗu da shi a can ba. So sai muka samu wanda ya wata manhaja wanda mutane za ka yi amfani da wannan manhaja, likita ya baka magani har ma ya tura ka gun da za ka yi test laboratory, mutum ya yi test a sa resultin a wannan manhaja, likita ya rubuta mutum magani ya je siya ba tare da ya je asibiti ba. So duka wannan ukun mu muka ɗauki nauyinsu, muka biya kuɗi har suka yi waɗannan abubuwa, kuma duka sun yi amfani da abubuwa a cikin ƙasar nan ne. Shi wanda ya yi wannan manhaja ta asibiti mun yi testing din shi a Edo State, wanda a lokacin an samu mutane sama da 15,000 da suka yi amfani da wannan manhaja. Wanda ya yi ventilator ya gama ya kawo, muna aiki da hukumar lafiya za a yi testing a kan dabbobi sannan a fara aiki da shi a kan mutane. Wanda ya yi shi ma wannan disinfection chamber din ya yi ya maka mana ɗaya tana nan office din, wanda shi ma ana testing, wanda zai iya kai shi haka so-so idan sun ga suna so su siya. So muna so mu yi rinka yin wannan abin duk bayan wata uku. Yanzu muna so mu yi wani wanda a kan ya za a ka fasahar zamani wata manhaja da za ta taimaka mutane su rinka koyan karatu a gida, musamman yara, ko da an koma makaranta tunda an riga an fara abubuwan virtual learning din nan, za ka ga mutane wasu ne bi kamar lesson teacher za a iya amfani da shi. Sannan akwai maganar remote working, wata aiki daga gidaje
ke aiki daga gidaje shi ma muna so mu kawo shi as excellent ɗan Najeriya masu wannan fasaha su zo su yi baje koli duk wanda ya yi idan aka zaɓi nashi za mu tabbatar mun ba da kuɗi mun taimaka an yi abin nan har yadda zai amfani a nuna mutane su fara siya so kaga mu a nan mun an cimma abu biyu ko uku na farko maganar manhaja da aka yi a cikin gida ba sai mun je wata ƙasa mun siyo ba na biyu mun taimaka wajen ayyukanmu na cigaban fasahar zamani a ƙasa na uku an samar wa mutane aiki saboda shi wannan mai fasahar da ya zo ba shi da kuɗi yana da kawai tunani ne muka taimaka ma tunaninsa ya zama wani manhaja sannan aka nuna mutane aka ga abin yana aiki mutane su fara siya kage wani ba zai ma fara shi ma ya bude office din shi ne ya fara wannan din shi sannan ya fara ɗiban mutane aiki
to ana iya cewa akwai wata kafa musamman kila ta yanar gizo wanda mutum zai iya aiko muku da cewar ya shirya ko kuma yana da wata basira kenan
eh akwai kafa da ake muna budewa kafin a fara muke budewa in an gama sai mu libe saboda kamar in ka bar ta bude ko yaushe mutane abin ba zai za a sa rana a ce maybe daga 10 ga wata zuwa 20 ga wata duk mai abu ya tura in mutum ya sa a wannan kafar za a tantance kuma akwai alkalai da za su zo su duba su ga masana ne na harkar wannan abin so daga nan shi mutum zai zo yi bayani a tare mutane a gani sai mu zaɓi wanda zai fi kyau in aka zaɓa sai mu je mu masa wani horaswa ta musamman ta yadda ka san wani lokacin akwai mutum tunani daban da kuma a canza tunanin ne ya zama abu mai aiki wani yana da tunanin amma saboda ba shi da kwarewar yadda zai canja shi ya sa ba zai iya ba so shi ya sa mu kai su horaswa ta musamman wanda a nan za a taimaka musu su mai da wannan tunanin nasu ya zama abu mai amfani so daga nan kuma sai a zo a samu inda za a je a gwada a ga yana yin aiki ko baya in yana yin aiki daga nan sai a samu masu siyar.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da cigaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar bunƙasa fasahar zamani Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen daidaita muku sautin shirin sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Can hakika ba da tangarda ba an lura mai ilimi.
Ta gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Ahmadu Abacha Macina da kawo mai goro kumsa. Waɗanda suka ce sashin Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatanku. Adalcin shugabanni da sama wa matasa ayyukan yi su ne kaɗai za su kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da suka addabi yankin arewacin ƙasarmu Najeriya. Saboda akwai miliyoyin matasa waɗanda suka kammala karatu suna zaman kashe wando ba su da aikin yi kuma gwamnati ba ta tallafa musu da jarin da za su kama sana'o'in dogaro da kawunansu ba. Shi kuwa Abubakar kawo girgir cewa yi. Salamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun yi tur da Allah wadi da harin da ƴan ta'adda suka kaiwa manoman shinkafa a garin Zabarmari na jihar Borno domin abu ne da ya daga hankulanmu ya hana mu nutsuwa. Ya Allah kai muna maganin duk wasu ƴan ta'adda da kuma masu hannu a cikin ta'addancin amin. Sai saƙon Yusuf Bazuka mai leda Gulalo jihar Bauchi wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Yankan ragon da ƴan Boko Haram suka yi wa masu noman shinkafa mutum 43 a Zabarmari a ƙaramar hukumar Jere ta jihar Borno hakan abin tur da Allah wadai ne. A ƙarshe sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madakin jihar Bauchi Najeriya. Wanda ce salamu alaikum biyoyi Hausa. Muna tirar da Allah wadai da irin rukun sakai na kashi da shugaban Muhammadu Buhari ke yi wa fannin tsaro a ƙasar mu Najeriya. Ganin yadda a kullum matsalar sai ƙara ta'azzara take yi. Ya kamata shugaba Buhari yayi canje-canje a fannin tsaro ko za mu samu sa'ida.
Masarau da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 abubuwan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahara Amina Fage wacce ta tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa